Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashin na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25 sai ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashinhausa.com kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a Niya Sarauniya da Dalon a Jamhuriyar Niger sai ta Alfa Radio a Kumasi Ghana masu sauraro barkanmu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Madina Dauda zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja a shirin za a ji cewa akalla mutum 150 ne suka rasa ransu a Niger sanadiyar amai da gudawa
kuma fiye da mutane 1000 sun kamu da cutar a jihar Niger ba karamin tashi hankali bane
hukumar yara ta majalisar ɗinkin duniya UNICEF ta bada tallafin kafa makarantu dab da al'umma don amfanin dukkan yara
kenan proximity a kasu kusan uwayensu don ku rage musu zuwa da zawa
masana sun ce rashin amfani da kayan da ake kerawa a Nigeria na ci gaba da haddasa koma bayan tattalin arziki
wannan modishin da ake Nigeria irin su ne ake yi America irin su ne ake yi Japan Korea da sauran wurare
yau Litinin muna da shirin zauren matasa na VOA da Nasiru Adamu Elhekaya kan gabatar za mu kammala da sharhin jaridun Nigeria farko a dakaci labarin duniya daga Washington DC
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe an kammala kada kuri'a zaben yan majalisar dokokin kasar Jamus yayin da alƙaliman farko suka nuna cewa ana kankan ne tsakanin jami'ar Christian Democratic Union masu matsakaicin ra'ayi ta shugaba Angela Merkel mai barin gado da jami'ar Social Democratic ta masu sassaucin ra'ayi gwamna Armin Laschet na jami'ar Christian Democratic Union da ministan kuɗi mai barin gado da mataimakin shugabar gwamnati Olaf Scholz na jami'ar Social Democratic na fafutukar zama shugaba na ƙasa mafi ƙarfin tattalin arziki a Turai yayin da Merkel ta sauka bayan shekara 16 a matsayin shugabar gwamnati sakamakon farko na jin ra'ayin jama'a da kafar yaɗa labarai ta ƙasar ARD ya nuna duka ɓangarorin biyu sun samu goyon bayan kashi 25 cikin 100 yayin da alƙaliman zaɓe na biyu daga gidan talabijin na ZDF ya fitar ya ce jami'ar Social Democratic tana kan gaba da tazarar kashi 26 zuwa 24 cikin 100 duka binciken biyu sun nuna jami'ar Greens mai kare muhalli da shugabanta Annalena Baerbock a matsayin na uku tare da kusan goyon bayan kashi 15 cikin 100 ana sa ran sabbin zababbin yan majalisar dokokin za su kafa gwamnatin haɗin gwiwa wanda hakan ke nufin za a iya ɗaukan makonni kafin a yanke wanda zai maye gurbin Merkel babu wata jam'iyya da ake sa ran za ta samu rinjaye yayin da kuri'a jin ra'ayin jama'a kafin zaben ta nuna cewa duka jam'iyyun suna da goyon bayan kashi 30 cikin 100 jihar gwamnatin Taliban a kasar Afghanistan ta nemi kamfanonin jiragen sama na kasashen waje da su dawo da jigilar jiragen sama na haya don sauka da tashi a Kabul tana cewa an warware matsalolin filin jirgin saman babban birnin kasar kuma filin jirgin saman ya koma aiki yadda aka saba Kungiyar masu keshin Islama ta sake karba iko da kasar da yaki ya daidaita a tsakiyar watan Agustan da ya gabata bayan rugujewar gwamnatin Afghanistan masu samun goyon bayan kasashen yamma yayin da sojojin Amurka da na kawayenta suka fice daga Afghanistan wanda ya kawo ƙarshen kusan shekaru 20 na shigar su rikicin a rufe filin jirgin saman Kabul ga jiragen haya gaba daya a lokacin da ake kokarin gaggauta kwasar dubban yan kasashen waje da yan Afghanistan da ke cikin hadari biyo bayan kwace iko da babban birnin kasar da Taliban ta yi filin jirgin saman wanda ya lalace lokacin da ake cikin rudanin kwashe mutane lokacin an sake bude shiga adadin da aka takaita na taimakon jin kai da jiragen fasinja na haya da taimakon kwararru musamman daga kasar Qatar labaran yana zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC jiya Lahadi sakataren tsaron cikin gida na Amurka Alejandro Mayorkas da gwamnan jihar Texas Greg Abbott sun kafsa kan batun aiwatar da dokokin shige da fice na kasar bayan da dubban yan ciranin kasar Haiti suka yi cinkoso sannan aka kwace su daga kan iyaka Amurka da Mexico ta garin Del Rio na jihar Texas Mayorkas a cikin hirar da aka yi da shi a shirin Fox News Sunday ya kara irin matakan da gwamnatin ƙasa ta ɗauka game da rudani a kan iyaka kamar yadda ya dace da dokokin tarayya kuma daidai da abin da ya ce ɗaya daga cikin al'adunmu da muke alfahari don ba wa 'yan ciranin ƙasashen waje izinin shiga Amurka don neman mafaka da tsaro daga hargitsi a cikin ƙasashensu. Amma Abbott, wanda ya dade yana sukar matakan da hukumomi a Washington ke dauka kan dubban yanci ran da kasar Haiti da Amurka ta tsakiya da suke tsallaka iyakar kudu maso yamma zuwa jiharsa, ya ce Mayorkas da shugaba Joe Biden sun yi watsi da duk wani tsinkaye na tsaron iyaka, kuma a maimakon haka sun aika sako ga duniya cewa iyaka a buɗe take. Abbott ya yi magana ne a wata hira ta daban a cikin shirin. Sojojin kasar Sudan sun faɗa jiya Lahadi cewa sun yi nasarar dakile wani kutse da sojojin kasar Habasha suka yi a kan yankin iyaka tsakanin ƙasashen biyu. Wata sanarwa ta sojojin ta ce an tilasta wa sojojin Habasha su ja da baya daga yankin Umul Barakid ba tare da yin ƙarin bayani ba. Shugaban sojojin Sudan Jeneral Abdul Fatah Al-Burhan ya shaidawa 'yan jarida cewa lamarin ya faru ne a ranar Asabar da ta gabata. Ya ce ya nuna yadda sojoji ke kare ƙasa yayin da aka yi yunkurin yin juyin mulki a Khartoum a makon da ya gabata. Mai magana da yawun sojojin Habasha Colonel Getnet Adani bai mayar da martani ba nan take da aka tambaye shi. Tsohon sojan ƙasar Rwanda Colonel Tiones Bagosora, wanda ake gani a matsayin wanda ya kisa kisan kiyashin 1994 inda sama da 'yan ƙabilun Tutsi da Hutus 800,000 da suka yi ƙoƙarin kare su aka kashe su, ya mutu a wani asibiti a ƙasar Mali a ranar Asabar. Ɗansa Achille Bagosora ya sanar da mutuwarsa ne a wani saƙo da ya wallafa a shafinsa na Facebook, yana cewa Allah ya ji ƙanfafa. Bagosora yana zaman gidan yari na shekaru 35 bayan da kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ta Rwanda ta same shi da laifin cin zarafin bil'adama.
Saurara, yanzu za mu shiga babin rahotanni. A rahotanmu na farko daga jihar Neja, na bayyana cewa kimanin mutum 150 ne suka rasa ransu sanadiyar kamuwa da cutar amai da gudawa. Hukumomi na cewa sun dukufa don shawo kan annobar. Daga Mina, Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana rahoton.
Kwamishinan kiwon lafiya na jihar Niger, Dr. Muhammad Mako Sidi, ya ce kusan dukkanin ƙananan hukumomin jihar Niger guda 25 an samu ɓullar wannan cuta a wannan shekara.
A yanzu ban iya cewa ga local government za a keɓance cewa ba su samu mutum guda ko biyu ba. Muna da kusan mutane da suka kashi kusan 1,000 zuwa 1,500 da suka kamu da wannan ciwo. Wanda canjin yanayi mutane tsaftar kai da na muhalli ya zama wani abin kaka gida da mutane ba sa son shi.
Malam Yusuf Ladan na ɗaya daga cikin masu sharhi akan al'amuran yau da kullum a jihar Niger, ya ce matsala fa ba ƙaramar matsala ba ce.
Annoba da a hukumance ake cewa ta kashe mutum 150 kuma fiye da mutane 1,000 sun kamu da cutar a jihar Niger ba ƙaramin tashin hankali ba ne. Ko a hukumancen wa'innan alƙalumma ba wai na gaskiya ba ne, domin akwai wasu ƙauyuka da ba sa cikin lissafi sam. Saboda haka gaskiya akwai jan aiki gaban mahukumta da kuma al'umma gabaki ɗaya. Na ganin cewa mun tashi tsaye domin ganin cewa mun yi nasara akan wannan cuta.
Amma akwai buƙatar ka ga ko ƙungiyoyi sun shigo ciki don faɗakarwa?
Na'am, a wannan kan babban aiki ne ga kowa, ma ba ma al'umma ba, da ƙungiyoyi da su kansu shugabannin al'umma ya kamata su tashi tsaye domin wayarwa da al'umma kai game da yadda wannan cuta yake yaduwa da kuma yadda za su yi su kare kawunansu.
Ko baya ga matsalar rashin tsaftar muhalli ma, matsalar ambaliyar ruwa da aka samu a bana ya taimaka wajen ƙara ta'azzarar wannan cuta ta amai da zawo, inji masana kiwon lafiya a jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Nigeria.
A jamhuriyar Niger, hukumar yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ta ba da tallafi inda a yankin da magaran za a kafa makarantu daf da gidajen al'umma. Wannan dai na da zumar tabbatar da cewa kowa ya samu ilimi ba tare da barin kofar wani uzuri ba. Tamar Abari ta aiko mana da rahoton.
Kimanin makarantu na kusa da ɗalibai wanda ake ce ma College de Proximity guda 6 ne za a buɗa a nan da magaran don ɗaukar nauyin ɗaliban da ke fuskantar waɗannan matsaloli. Muhammad Maniru Ayumi, shine jagora a karamar hukumar ilimi ta nan da magaran wanda ake cewa EPF yayi karin haske kamar haka.
Da farko dai zan ce abin da yasa za a yi proximity saboda yara da yawa a kauye an kai su CAG ta yadda suke daga garin su zuwa CAG ta yawa akwai da suke wajen kilo 20 ko tara na to yau da gobe ne abin ya ishe su su bari don saboda a rike su su samu su ma kamar ɗan babban gari shan skin da za su yi la kula su kare shi yasa aka ce za a yi creating college da proximity kenan proximity a kasu kusan uwayensu don ku a rage musu zuwa da zawa.
Yanzu haka shirye-shirye na girka waɗannan makarantu tuni suka kankama. Malamai ne na musamman aka ɗauka wanda aka ba horo su ne za su kula da waɗannan makarantu.
A bana mata fara ba aiki amma dai kowace community ne za a yi creating sun ba da gurin da za a yi creating ta amma daga gobe in Allah ya so kwana 10 kwana 20 akwai mushina da aka saba ne za ka sa su cikin wannan college din za a ba su horo mushina ne dama ƙurarru aka dauka kuma za a ƙara musu ƙarfi a bisa abin da za su koya kun sani sarai an yi ibada sun ta an sanya wannan mushin da aka dauka mushina ne wanda dama aka ce sun iya ƙurarru ne wanda suke position F a kita ko kenan wanda ba su da matsala ba.
Gali Dauda shine magatakarda na kungiyar malaman makaranta nan da magaram cewa yayi idan aka bi dukkan mata kan da aka gindaya za a ciwo kan waɗannan matsaloli.
To kamar yadda aka indai yanda aka bada hujoji da yanda aka dalilin da yasa aka kawo wannan abu in Allah ya sa an tsaya an aiki an ba abu muhimmanci an dai matakan an bisa daidai yanda ya kamata wani yar za a shaye musu hawayen su amma kuma tsarin ne jama'a ga musaya akwai su mu muna da gonanta wajen tsari wajen aikata ne muke da sai rai da wani muna huce da wani kenan muke kira a wannan gaman in Allah ya in an yi za ku to da gobe kuma ya dan bu na sora uwan yara kowa ya hankalta ya sa ido busan karatun shi duk ina abin da za a cika duk condition za a cika gwamnati wanda daga wani zai cika ko magabata na kolon za su cika tinki uwan yara mu mu hankalta ba san ka gudun wasu tutan su ta busan ta yi karatun yaran su to abun ba zai cimma inda ake so ba kenan wannan uwa ne wanda kowa nashi zai kaka son an da so wannan aji da aka yi a samu magana kuma an yi haka kai ina ji insha Allah wannan shekaru kalilan hudara da tsiko na karatun yara zai dan rage.
Malama Sakina ta garin Mallamawa ta ce ita ga nauce ba jiyau ba irin wannan matsalar ita ce ta hana yaran su ci gaba da karatu.
Mu wallahi da ta mu kyau iyamu suna lakwal in suka yi nisa in aka kai su wani gari matsala ce can babu gurin zama yaran da yawa suka bar lakwal saboda irin wannan matsalar amma muka samu aka yi ta a kusa ai mun ji dadi wasu sun taita burada da duddun mu shina ne ko wasu likitoci ne ko bare mu dai mu sa zama wani abu.
Tamar Abari, murya Amurka daga Damagara a Jamhuriyar Niger.
Muryar Amurka ake sauraro a shirin Hantsi daga Abuja. Masana kan lamarin tattalin arziki a Najeriya sun ce ɗabi'ar rashin amfani da kayan da ake kerawa a cikin gida na daga dalilan da ke kawo tarnaƙi ga ci gaban tattalin arzikin. Amfani da kayan da ake kerawa a cikin gida zai rage damuwa da neman kuɗin ƙetare kuma hakan a ƙarshe zai kawo rangwamen farashin kaya. Ga rahoton Muhammad Nasir daga Sokoto.
Sau da yawa gwamnatin Najeriya ke fitowa da shiraruwa da aka tsara aiwatarwa don samar da cigaban ƙasa amma a ƙarshe ko da an aiwatar da su tasirin su ba zai kai yadda aka tsara ba saboda wataƙila tangarɗar da aka samu wajen aiwatar da su. Alal misali shirin nan na bayar da tallafin noma wanda ake kira Anko Borrowers wanda gwamnati ke magun gaban ta kashe kuɗi naira biliyan 300 wajen taimakawa manoma fiye da miliyan 3 a Najeriya amma kuma har yanzu idan talaka ya je kasuwa sayan abinci zai targara jiya da yau. A wajen bunƙasa fasahar ƙere-ƙere ma gwamnatin Najeriya ta ƙudurci zamawa cikin sahun gaba abinda wataƙila yasa ta kafa hukumar nan mai kula da zayyane-zayyane ƙerawa da kuma harhaɗa motoci. Ita dai wannan hukumar a cewar babban daraktan ta Jelani Aliyu yanzu haka tana da manyan masu saka jari da suka zuba kurdi har naira biliyan 500 kuma tana iya kera motoci 400 a tsawon shekara sai dai inda batun yake masayan motocin.
Dan ana maganar motar da aka yi Najeriya mutane suna tsammanin su ga wata mota ga ta nan dalan kwasassa amma ba haka ba. Eh wannan motocin da ake Najeriya irin su ne ake yi America irin su ne ake yi Japan Korea da sauran wurare.
Ko a makon jiya ministan kimiyya da fasaha kere-kere na Najeriya Dr. Ogunnaya Onu ya ce kasa tsaye take domin zamowa cikin sahun gaba a haujin kimiyya da fasahar kere-kere. To amma masana tattalin arziki na ganin cewa an kaucewa turbar da za a hau don samun kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Bashir Muhammad Acida masanin tattalin arziki ne a Jami'ar Usmanu Danfodiyo da ke Sokoto.
Tun lokacin da Najeriya ta shiga cikin wannan kungiya ta kasuwanci ta duniya masana'antunta sun ci baya saboda wannan yarjejeniya ta ba da dama ga kayayyaki na manyan kasashe da duk duniya baki ɗaya su iya shigowa a cikin ƙasar Najeriya da sauran ƙasashen duniya wanda masana'antun cikin ƙasa suke iya taka rawa a cikin ƙasa haka ma masana'antun ƙasashen waje suna iya yi kaga wannan abu yana ɗaya daga cikin abin da ya kawo ci baya da haɓakar wato masana'antu da samar da ayyuka ga mutane masana'antun mu da ba su iya wato karawa da waɗannan ƙasashen waje saboda abubuwa kamar yanzu haɗi amincin kaya abu na biyu kuma farashi to kaga anan ba mu iya da su
masu kera motoci a Najeriya na ganin akwai hanyoyin da idan an bi su wataƙila za a samu biyan bukata
ma'aikatun da ke karkashin federal government su rika sayan motocin da ake Najeriya ma'aikatun da ke karkashin state government su ma su rika sayan motocin da ake Najeriya makarantun ne federal state da private ya kamata su ma su rika sayan motocin da ake Najeriya saboda ana yin su kuma yanzu matakin da muke mun fara hada motocin da ke aiki da lantarki
to sai dai masana tattalin arziki na ganin abin ya wuce yin hakan kadai
gwamnati dole ta shiga ta tsaya na daya a bada kariya ga waɗannan masana'antun namu waɗannan masana'antun da suka shigo cikin ƙasa ko kuma aka kawo su to dole gwamnati karfafa su ta dole da farko a samu matsaloli mutane kamin su fahimci kayayyakin su fara sayen su su gane amincin su saboda irin wancan tunan da aggare su na cewa babu kayan da ya fi aminci irin na ƙasashen waje
masana dai na ganin cewa da za a gwada aiki da shawarwarin da suke bayarwa da watakila za a samu biyan bukatu a fannoni daban-daban Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya
a gaishe ka Muhammad Nasir da miliyoyin masu sauraron muryar Amurka so hudu a wuni ga shirin mu na gaba
Zauren matasa. Masu sauraro barkamu da dawowa sabon shirin Zauren matasa na VOA dake taɓa abubuwan da ke cewa matasa tuwa a ƙwarya da hanyoyin da za a magance ƙalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. A sabon shirin Zauren matasa na VOA za mu ci gaba da tattaunawa da matasan ne kan kyawawan ɗabi'u na kaka da kakanni da ke zama mizanin tausayawa juna da ɗabi'u na gari, gaskiya da riƙon amana. Matasan su suka haɗa da Yaƙu Yakubu Yobe, Yusuf Abdulrazak, Shamsuddin Ilyasu, Abubakar Musa Saulawa, Ibrahim Ezzi Kuswa Zaria, Sambo Jibrin Sambuja da Adamawa, Hawa Abubakar, Anas Sani Kafinta, Buhari Nusa Kumriya da Kabiru Edres sun bayyana ra'ayinsu a zauren da ya zauna a ofishin muryar Amurka na Abuja.
Al'adun Hausa da sauran al'adunmu na asali da muke da su suke yin fina-finan amma idan ka dubi fina-finan sai kaga zahirin fina-finan ba wai al'adun namu asali aka dauko ba an dauko wani abu ne daban wanda yara yanzu zaka gani yaro ne ya taso hakan nan a gidansu dan kararramin yaro ne amma ya sani waye dai ka saya mai ice cream shi wanda da baban shi ma zai dawo musu da yalon dole ne gida su karba su ci amma na yanzu in ka kawo mai ba zai ci shi bai ma san ma wannan abun ba so babu kawazuci yaro ba zai yi hakuri da abu kadan da yake samu ba tun yana dan kararrami to idan ya fara tashi yana ganin kuma wannan al'adun da yake gani a fina-finan na Hausan ma gida kenan sannan a tsallaka yana kallon India da American film sai kaga al'adun yaro da kanshi suna canjawa duk da yana ganin mahaifin shi fa ga irin shigan da yake yi ga irin ko kaya zaka saya mai na sallah in ka je za a kai shi gurin tailor mai dinki sai in nuna maka shi fa rigar kanti yake so da wandon kanti saboda ya sa a jikin shi to ka idan ya girma ya fara saya da kanshi ba zai iya dawowa kan wannan abun da kai kake sawa ba yana ganin wai naku ne kauyanci ne wannan shi yanzu ku da ne kuke sa wannan shi kuma yanzu a wannan zamanin ba zai iya sa ba
idan ma an ce menene sarki goma zamani goma ba kuma amma dai gaskiya shi suka sa ba za a kamanta ice cream da gautan jello ba eh alladi kabiru da ta kana ta dadi
eh wato dai abin da nake gani ya kawo duk yawancin ku kwata sharadun mu yanzu na farko dai akwai ko a makaranta za ga malamai ana so su fara koya ma yara karatu da sauransu da yaran uwa da irin wannan al'adun da sauransu to tun daga makaranta nan tun daga primary school nursery school tun daga nan yanki ake cikin wasu al'adun bayan nan kamar da shi shugaba yake magana akan maganar MPM ne haka mata masu ilimin mu amin masu ilimin mu da masu kudin mu su kanun jari a ciki mai karfi tunda su yawanci ɗan fina-finan nan kasuwa suke nema yawanci in suka sa harkar su kudin su a ciki suke samu riba to in ba a zo aka sa hannun jari a ciki ba aka yi harkar gadan-gadan ba ta yanda za mu ɗauko al'adun mu lataya ɗari bisa ɗari ba to da yawanci za mu dinga ɗauko kamar da shugaba yake magana yan ƙyale-ƙyale da sauransu inda za mu tashi a unguwa za a ga zai jara da kasuwa za a ga wannan aluga an san mai kayan shi an kai mai gida amma aluga kayan shi ba bare ko ne ka ji irin wannan yanci duk mun tsaro musan wannan ba din ci abin da ke faruwa kenan bayan nan za a ga unguwa
da kari alhaji abin da nake so ne karin haske a game da shi wannan magana na ji bayanan yan uwa to amma dai ni abin da nake so ne dan nakan kauce zan kauce daga maganganun da suka yi a menene kaucewa shine ka ni na fi hasashen su sauran iyayen namu su ne yanzu suke karanci wayanda za su samu kan wannan turba din menene karancinsu a da kamar yanda sauran yan uwa suke magana akwai lokacin da za a ga an fito da daro makota ne da wancan gidan da wancan gidan da wancan gidan sukan fito su ci wannan abinci to amma yanzu kuma abun ya gagara menene to ya kawo wannan abun to ni ina fi zargin cewa yanayin karancin wayannan tsofaffin da ba su daura mu akan irin wayannan abubuwan ba domin kuwa idan muke la'akari da yanzu za a ga cewa mutum ba ma zai so ya nama kila ba ma zai so na makocin shi ma a ce ya ji kanshin wannan abu sai a cike shi a shige can kuryan daki a je a ce to ayi a uwar gida ki soye wannan namun cikin yanda ko da ma yanda ma wani ba zai ji ba to kaga cewa ire-iren wayannan abubuwa
labarun da na yanzu hatta jama'a watsin ba Ibrahim SD kuskwa ke nan ana sani kafin ta kai man na san kana da ra'ayi kan wannan
to haka ne alazi to ni a ra'ayi na kamar yanda ake cewa al'ada to a kowace irin al'ada kamar hanjin jimuna ne akwai na iba akwai na zubarwa dan haka dole ne mu duba mu ga al'adun wayanne ne masu kyau su zamu wara mu rinka amfani da su wanda ba su da kyan dole mu ajiye su a gefe kamar yanda ake fadan misali kamar tarbiya ne a gida zaka ga a halin da ake ciki yanzu zai yi wuya kaga an hada wa yara kwano da yawa na abinci kowa za a sa masa nasa daban ne yaran nan inda san samu ne kamar yanda muke ji zamanin iyaye da kakanni aboki ma ba zai ci abinci ba sai ausi ya kira abokinsa sun ci tare to kaga ji yanzu babu irin wannan abubuwan a unguwa kowa in ma wani guri za ku je da abokinka sai ka jira shi a waje ya ci abincinsa a gida ya fito ko baka ci ba ruwansa ku tafi to kaga duk irin wannan mun riga mun saki al'adunmu masu kyau da kuma zumunci ma mai karfi wanda yake kyautata mu'amalar al'umma Hausawa to gaskiya muna da ki yana da kyau a ce mu gyara yana da kyau duk matashin da yake da kaka ya je ya rinka zama da kakan nan nasa yana tunasar da shi wasu abubuwa da bai sani ba wannan yana da kyau
lalle ba shakka wannan maganar ma zumunci ina ga ta da muhimmanci don zaka taras wani in ya tafi birni misali ko ya taho nan Abuja ko da can da ake labarin mutum ya bace ya tafi Lagos ba za ka ga ya dawo ba shi ma sai watakila ko ya tsufa ko can garin ya masa zafi an dawo da shi ba zai rika tuna iyaye ga halin da suke ciki Abubakar ko kana da wani abun faɗa ne
misali dangane da abun da ya shafi ko tsabarbarewa ko kuma barin al'adu da misali ake yawan samu abun da ya zama ruwan dare misali a wannan lokacin ba ka iya kallon abubuwan kamar ta fuskoki da dama misali kamar bangaren irin abubuwan da mutane suke karantawa a cikin society kuma abun da suke kallo duka zai iya tasirin zuwa ga misali barin su al'adun nasu kamar yadda masu magana suka yi kamar abubuwan da muke kallo na fina-finai ko wasu abubuwa na kasashe waje kamar India ko wasu fina-finai dai wanda suka shafi wannan misali zai iya duka tasirantar generation din yaran da suke tasowa misali so yayin da muna kokarin adopting wannan system din nasu ne na kasashen da suke kallo ko abun da suke karantawa to ta wannan fuskan kenan so irin wannan misali in za a magance su ko wani abu makamantan haka to a reviving wannan abun ina kallon kamar yana bukatuwa ga zuwa a samar ma yaran kamar as far as strong condition tun daga kasa na sanin al'adun nasu tare da tarihin wannan al'adun So in addibi amin kaman a matakin farko aka daura yaran a irin wannan matakin suka kafu zuwa har suka girma suka kai wani stage so akwai lokacin da abun zai yi wahala ya fita a jikin su to a kuma suke irin wannan abubuwan misali makaranta zai ce maka kaman in ka tsina 2009-2010 an cire darasin tarihi a cikin syllabus din makarantun mutu na nake cewa yana da ife saboda darasin ga duba yana koyar da al'adu ne da abubuwa misali na tarihi to daga nan yara za su iya tasirantuwa da abubuwa da yawa misali ba a yi in ka kalli adadin dalibai da suke halartar irin wannan misali so sai kuma maganan gida wannan bayan makaranta wanda zai iya taimakawa wajen dawo da al'adu da kuma rashin barin al'adun yaran su samu tarbiyya mai kyau da kuma rike al'adun su to wani lokacin gida kamar yanzu misali yanda ake ciki halin wani misali dai sai dai godiya kawai su kansu iyayen kan ba su da cikakken natsuwa da za su tsaya su zauna da yaran su su koyar da su wasu abubuwa ko irin da ana irin wannan abubuwan ko ka tafi gurin kakarka ko wani abubuwan kamar haka ko zauna so yanzu baka da manasin wanda zaka je ka zauna ma ko ka kai ziyara wajen wasu wanda ya dace ka kai musu ziyara
a wasu rarrawa nan zamu dasa aya a shirin wannan makon makon gobe in Allah ya kai mu zamu daura daga inda muka tsaya a madadin muryar Amurka ni Nasiru Adamu Lika da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya
assalamu alaikum
Baban gida Jibrin kawo mana sharhin jaridun Najeriya.
Zafaran sharhin jaridun ne yau da jaridar da Bangal daya daga cikin manyan labaran jaridar Bangal na cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya dawo Najeriya bayan da ya gabatar da jawabi a gaban zauren majalisar ɗinkin duniya a ƙasar Amurka. Jaridar Bangal ta ce shugaban Buhari ya dawo Najeriya ne tare da buƙatu ko ayyuka da babban sakataren majalisar ɗinkin duniya Antonio Guterres ya bashi na dawo da doka da oda da zaman lafiya a siyasar yammacin Afirka. Sai kuma jaridar The Nation daya daga cikin manyan labaran jaridar The Nation na cewa yanzu haka ɗan kungiyar Boko Haram 720 da suka yi saranda ne ake tsare da su a cibiyoyi daban-daban na tsare masu laifi da ke jihar Borno. Yanzu haka dai wanda suka yi sarandan a hannun jami'an sojin Najeriya wanda ke tsare da su tare da fatan ganin cewa an sake su a nan gaba bayan an tantance su. Sai kuma jaridar Sahara Reporters daya daga cikin manyan labaranta na cewa ƴan bindiga sun kai hari a wasu ofisoshin ƴan sanda guda biyu da ke jihar Zamfara inda kuma suka sace bindigogi da albarusai. Jaridar Sahara Reporters ta bayyana cewa ƴan bindigan sun kai hari ne a garin Shinkafi. Kodayake kakakin rundunar ƴan sandan Najeriya CP Frank Gumba ya shaidawa jaridar cewa bai da masaniya game da wannan hari, sai dai wata majiya mai tushe ta shaidawa jaridar ta Sahara Reporters cewa jami'an tsaron soji sun maida martani tare da fitattakan ƴan bindigan inda kuma suke kyautatan cewa walau dai sun halaka wasu ko kuma sun musu mummunan rauni. Sai kuma jaridar Daily Trust daya daga cikin manyan labaranta na cewa bincike ya nuna cewa wasu kamfanoni daga kasashen waje da ke da nasaba da kamfanonin man fetur suna cikin wayanda suka bada toshiyar baki domin gudanar da zaben shekara ta 2019 da ya gabata. Kamfanonin dai an bayyana cewa sun bada toshiyar bakin ne ga kamfanin matatan man fetur ta kasa NNPC. Jaridar Daily Trust da ta ruwaito jaridar kasuwanci ta Bloomberg da ke kasar Amurka na cewa wasu kamfanoni na Turai sun bada makudan kudade domin samun rijiyar man fetur, kudin kuma da ake kyautatan an yi amfani da su wajen gudanar da zabuka na kasa a shekara ta 2019. Zabukan kuma da ake ganin an yi amfani da makudan kudade wajen bada toshiya da kuma sayan kuru'u a Najeriya. Sai kuma jaridar Premium Times, jaridar Premium Times dai ta yi labari ne akan halin da musulmai ƴan kabilar Igbo ke ciki a yankunan nasu. Jaridar ta Premium Times ta bayyana cewa a hira da ta yi da wani ɗan kabilar Igbo mai suna Isa Okonkwo ya ce akasarin ɗan kabilar ta Igbo sun ɗauka musulunci addini ne na Hausawa, inda kuma yayi bayanin matsalar da ya fuskanta a lokacin da ya gina masallaci a garinsu da ke Afu Ugu a jihar Enugu. Mr. Okonkwo dai yanzu haka ke matsayin darakta a kwalejin koyar da harshen Larabci da harkokin musulunci da ke jihar Ebonyi wato Ka East. Babangida Jibrin, Murya Amurka daga Najeriya.
Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman. Sai can da yamma da ƙarfe 4 agogon Najeriya da Niger, abokan aikin mu a Washington DC za su shigo da shirin rana. Kafin lokacin, ni Madina Dauda da na jagoranci shirin ke cewa mu kasance lafiya.